أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا علم الأكيد يساك حدامو أولا مريسي لتننكو أو لتنن 22 ga watan Ramadan shekara ta 1440 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 27 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. Aya ta 6 kenan wanda muka ji mana ya karanta a suratul nisa'i, wannan sura mai cike da hukunce-hukunce na shari'a, musamman abin da ya shafi kare haƙoƙin masu rauni. Daga cikin tambayoyi da suka zo daga gare ku, kuma saboda munasabar su da abin da muke karantawa, za mu fara da su yau insha Allah kamar guda uku. Daga baya wasu wanda ba su da alaƙar mubasharatan ma biyo kansu insha Allah. Wannan yana cewa malam mutum ne ya raba gadon kayansa, ko ya sa aka raba masa, kuma ya kafa shaidu a kan haka. To, me matsayin wannan rabon a addinin musulunci? To, a shari'a ta musulunci, dama musuluncin ya tambaya mana, kuma dama a kansa dai ake magana. Mutum baya raba gadonsa yana da rai, domin shi gadon, an ce gado, dama dole ne sai an mutu. Idan ba a mutu ba, ba zancen gado, wane ya gaji wane, domin yana nan da rai, ba sunansa gado ba. Daka kalmar gado ba daidai ba ce a nan. Yawwa, duk abin da mutum ya yi ya yi shirme, sai dai idan yana so ya baiwa wasu daga cikin magadansa ko ‘yan uwa wani abu ne daga dukiyarsa, to sai shigo a babin hiba, ko kuma idan zai rubuta ya ajiye ne, sai bayan rasuwarsa abin zai tabbata, sai a kira shi wasiya. Haka ko dai wasiya kuma ba a yin ta ga mai gado, don haka sai dai a ce wannan hiba yake so ya ba. Hiba ita ce kyauta. To, kyauta kuma tana da sharaɗi, in za a yi ta ga magada ita ce a yi ta da adalci, domin la'alla mutum yana so ya yi ne ko don ya hana uwa da uba gado ya riga ya dauki duk abin da yake da shi ya bayar ko ya hana ƴan uwansa misali a ce yana da ƴan uwa shakika yana da ƴaƴa mata tunda ƴaƴa mata kun ga ba sa hana ƴan uwa shakikai gado to sai ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya ba ƴaƴansa mata domin dama da maza ne ƴan uwa gaba ɗaya duk sun faɗi ko to idan ya tashi sai ya baiwa ƴan mata gaba ɗaya misali a ce gidajensa guda uku ne kawai sai ya ɗauki duk gidaje a ce ita ce kawai dukiyarsa ‘ya’yansa kuma ‘yan mata guda uku sai ya ɗauka duk ya ba waɗannan ke riƙe wannan ke riƙe wancan ke riƙe wancan sai ya zama da mutuwa za ta zo ya mutu to babu kuma wani abin da ‘yan uwa za su gada to wannan shi kansa shari’a ba ta amincewa da shi an fahimta idan musamman aka fahimci dabara yake don ya hana wasu gado ɗin mun san abin da ya shafi dai waɗannan maganganun malamai a hukunce-hukunce duk abin da zai farar da sabon mai gado ko kuma ya sarayar da wani daga gado saboda wani abu da zai faru sabo daga shi wanda ake sa ran za a ci gadonsa to shari'a ba ta amincewa da shi kamar shi yasa suka zancen marar lafiya rashin lafiyar da ba a sa ran za a warke to kada mutum ya aure domin ya aure kun ga zai shigo da sabuwar mai gado an fahimci abin to la'alla kuma ta zama dabara ce ta yin haka haka nan shi a halin rashin lafiyar da aure da kuma dai makamantan waɗannan abubuwa duk abin da zai sa wani ya zo sabo ko kuma a kange wani daga samun wani haƙƙi nasa to duk shari'a ta yi wato tsawa a kai don haka wannan dai ba za a kira shi gado ba in ko zai yi hiba to wajibi ya zama cewa ya yi adalci hadisin annu'man ibn bashir da kyautar da babansa ya bashi da aka zo shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shaida akan abin da yake ba daidai ba wannan ya ishe mu shaida akan cewa duk uba da yake son ya ba wani abu ya bada wani abu ga ƴaƴansa to tabbatar da cewa ya yi shi ne bisa adalci wannan kuma yana cewa malam muna maka fatan alheri to ni ma ina muku fatan alheri Allah saka da aljanna Allah sa aljanna ce muku amin tambayar sa dai yace malam ni ne aka ba wa dukiyar marayu gudun kada ta lalace sai nayi musu gine-gine wato gidan haya a ƙarshe sai wasu kirista ko wani kirista suka karɓa har ma suke irin ibadarsu a ciki da dai sauransu to malam ni a yaya nake a wurin Ubangiji da kuma su masu dukiyar malam muna neman a hato da ƙarshen tambayar kenan a wannan tambaya na farko ta ƙunshi abubuwa gefe biyu ne akwai abin da ya shafi haƙƙin marayu an ba shi amanar su kuma don gudun kada dukiyar ta lalace ya yi kyakkyawan tunani ya yi musu gine-gine wannan ya yi aminci kuma ya kyauta za a ce Allah saka masa da alheri gine-ginen da ya yi don a sa ‘yan haya abin da ake samu a kuɗin hayar ya zama yana zuwa gun waɗannan marayu wannan ya yi tunani mai kyau kuma ya kyauta matsalar ita ce ya ce a ƙarshe sai wasu kirista suka karɓi hayar ɗaya daga cikin waɗannan gidaje kuma har suka riƙa yin ibadarsu a ciki to nan ma matsala biyu ce a ciki matsalar farko shin ya halatta a baiwa kirista ko kuma duk ma wanda ba musulmi ba a bashi hayar gida min haythul asl tunda mu'amala ce ta saye da sayarwa da aqdi ijar wannan babu abin da ya hana mu'amala tsakanin musulmi da kirista ko da bayahude ko da kowane irin mutum ya halatta a saya a sayar kowa yana zuwa kasuwa yana sayan kayan gini yana sayan kayan mota yana sayan abubuwa kuma ba lalle ya zama cewa agun musulmi zai samu ba haka ne kuma gaba a cewa dole sai agun musulmi zaka sayar don haka asalin shar'ancin a yi ciniki ko cinikayya ko aqdi ijarin wato yarjejeniya ta abin da ya shafi haya ya halatta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi. Abu na uku ko in ce na biyun a wannan gefen shine shin ya halatta a ba su haya su rika ibadar su a ciki, to wace irin ibada? Ibadar da mutum zai yi a cikin gida shi kadai a matsayin addu'arsa, wannan dama ba ka iya hana mutum ya yi abinsa, ko kuwa na biyu ibadar da zai tattaro wasu a mai da wurin coci, wani shi ne zance amma to wannan bai halatta ba. Mutum ya sani gida gidansa ne ko a ƙarƙashin kulawarsa, ya ba da shi haya a yi coci. Kuma ai dama a tsarin hukuma a gwamnatance duk wurin da za a riƙa abubuwan ibada a cikinsu, to ba a yin su a gidan haya. Kowa ya sani in ka je Ministry of Land da kuma Urban Development Authority duk suna da dokoki, bai halatta wani ya samu wuri ya riƙa tara mutane ana ibada ba sai idan ya samu izini daga wurinsu wajen tun farko wurin ginin, asalin ginin ya zama an nemi izini ga abin da za a wurin. Amma a karɓi gidan haya a yi dabara a juya shi ya zama wannan, kai kuma ka sani kuma kana tambayar a baka fatawar hukuncinka a musulunci, ka riga ka bar abin tun a baya, haƙƙinka ne na farko wajibi ka je ka hana wannan abu, tunda kai aka baiwa amanar wannan gini, naka tunda da kai da su kuka ƙulla yarjejeniya ka gaya musu wannan ba magancan ko saboda ana coci ko ba a yi, wannan wuri da na bayar haya na janye shi kenan, sai a ba wani wanda ba irin wannan abin zai. An fahimci wannan shine wajibinka kuma amanarka na dukiyar marayu da aka baka a hannunka. A irin zaman da ake yanzu na sani akwai dabaru da su masu wannan addinin suke musamman wajen cusa kansu a abubuwa, kuma baya faruwa galibi sai da yardar su masu gidajen, mutanen sun sani amma suke barin irin waɗannan abubuwa. Wani ya ɗauka ma ai dokar ƙasa ta ba da dama a yi haka, sam dokar ƙasa ba ta ba da damar a gina wurin bauta ko in ce a mai da wurin gidan haya, wato abin nan residence da za a zauna a kwana, wurin ɗakuna da za a sa gado da katifa da filo a kwanta a yi bacci da toilet da sauransu da kitchen da falo, irin wannan wurin a mai da shi coci a dokar ƙasa babu. Za ka duk wanda ya yi kar ka ji tsoron shiga cikin harkar ka je ka ce ba za a yi ba haka ba ne. Mu matsalar mu ba mu da tsayawa akan waɗannan abubuwa, kuma sai a zagaye ko ma'aikatu wani lokaci ya zama cewa ma'aikatan da ya kamata ma su yi enforcing dokar, sai ka ga ana zargi, ana faɗa ba shaida ce da ni ba, amma ana zargin wasu sukan karɓi kuɗi daga waɗannan kiristoci don su bar su yi abin da suke so. Kuma a wurin da mu inda mu ne a irin ƙasarsu ko inda suke, babu wanda ya isa je ko taku ƙafa ɗaya na mutum ya gina masallaci ba zai samu ba. A tsari har a doka ma za a ce maka an hana. Mun kuwa nan a dokar in suka sai fili, hukumominmu nan ba sa zaluncin su hana su, za su sai filin a ce abu kaza za su yi, a ce daidai izini za su yi, ba hana su ake ba. To amma bai kamata mu abin da muka mallaka ta ɓangaren abin da ya shafi gidan haya, kuma mu ne za mu ba da shi a bautawa abin da ba Allah ba a cikinsa. Duk wanda ya wannan ya taimaka wa shirka ya kuma saba wa Allah, mummunan saban Allah. In bai sani ba ya sani, yau Allah maɗauki kuma zai cire albarka a dukiyarsa. To musamman ma kuma wannan dukiya ba tasa ba, ta amana. Marayu ba su da laifi don ba su san me ake ba, mai laifi shi ne wakilin marayu, da haka wajibi a kula da irin waɗannan. Allah ya sauke. Wannan shi kuma yana cewa malamin hukuncin yarinyar ko yarinya 'yar shekara 7 zuwa 7.5 kuma azumi ya wajaba a kanta amma ba za ta iya ba kuma lafiyarta ƙalau. Abin da yake nufi shine yarinya yar shekara 7 ko 7 da rabi ta fara haila ko hanyoyin balaga a gun ya mace dama babban sababi dama shine fara haila sauran sabubban akwai musharaka tsakanin namiji da mace fitowar gashi da sauransu shi ko namiji mafarki da makamantan waɗannan wasu malamai su ce kaiwa shekara 15 wannan kuma ya danganta da wuri a wani wurin mai shekara 15 ya balaga a wani wurin mai shekara 15 bai balaga ba yau amma dai waɗannan abubuwan na alamomin jiki wannan ba sabani a kansu cewa alamomi ne na balaga to idan yarinya ta balaga wannan ana kiransa albulughul mubakkir wato a shar'ance akwai kallon da ake masa albulughul mubakkir shine yarinya ko yaro ya balaga tun kafin shekarun da aka saba balaga galibi yan mata sukan fara haila wasu daga 9-10 a wasu wuraren da zafi yakan yawa nunan galibi za ga 11-12 wasu ma sukan kai har 13 sannan su fara gini yawa to a zancen tambayar sa dai ita ce ta fara wannan haila kuma ba za ta iya azumi ba yar shekara 7 to wannan hukuncin cewa ba za ta iya ba wani abu ne daban domin dama shi zancen kudura ko an samu balaga to ana kallon sa kallo na musamman ko ba haka bane yawa maganar kudura a kowanne babi sai an samu kudura sannan a dora mutum daka idan koda ta balaga in ba za ta iya ba rashin iyawar kuma sababinsa shine ba wata cuta ba ba rashin lafiya bane ba za ta iya bane kawai saboda shi abinnan jikin abinnan ba za ta iya jurewa wannan yunwar ba saboda kankancin shekaru kankantar shekaru to wannan azumi bai haukanta ba tukuna ma'ana kenan balaga ta zo amma kudura ba ta samu ba kudura kuwa ita ce babban abu bayan balaga yawwa ko an samu balaga Allah madauki ayya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma wus'aha al-wus'u shine dama al-istita'a yawwa istita'a dangane da azumi tana zuwa istita'a ce da zaka iya azumi cikin natsuwa da kwanciyar hankali da mashaqqa muhtamila ko muhtamala yawwa da mashaqqa muhtamala da wahala da za iya jure mata amma idan wahala ce wadda ba za iya jure mata ba sai ana yayyafawa yaro ruwa ana sa shi a gindin randa ana sa shi a gunya shi wannan duka shari'a bata dora mutum wannan ba an gane in har bata kai shekarun da za ta iya yin azumi ta jure ba daga lokacin alfijir har magariba to shikenan sai ta saurara har sai lokacin da wannan karfin ya same ta in ko rashin lafiya ce to dama hukuncin rashin lafiya daban yake in rashin lafiya ce to za ta koma gefen ba za ta iya ba saboda rashin lafiya to za a rama in an warke idan ciwo ne mai warkewa za a ciyar idan ciwo ne wanda ba mai warkewa ba kun fahimci wannan bambancin yawwa wannan duka sai an samu kudura sannan ai wannan zancen to mu bar waɗannan tambayoyi haka mu ci gaba da karatunmu insha Allah darasi na gaba kuma ma yi wasu tambayoyi in akwai za mu tashi a wannan aya ta 6 kamar da muka ji an karanta يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم كما كجرب مرايو أي وتجرباوا بتعجيب ترايوا كجرب كجدا مرايو حتى إذا بلغوا النكاح هر sai idan sun kai aure mana sun balaga sun kai munzalin da za su yi aure an yi amfani da aure a nan saboda yana cikin koda an samu alamun balaga to wajen abin da ya shafi tasarrufi da gudanarwa da dukiya da mu'amala mai kyau da ɗan adam to mai aure ya fi marar aure iyata an fahimci wannan yau shi yasa aka faɗi zancen aure domin kamalar da take cikin aure daban take da wanda ba shi da aure wanda ke da aure ya iya zama da wani wanda ba shi ba zama na kud da kut wanda ke da aure ya iya daukar nauyin wani ya zama cewa yana karkashin sa ta bangaren ciyarwa da tufatarwa da gudanar da rayuwa baki daya. Kaka idan har mutum ya kai wannan munzali to ana daukar ya kai matsayin rushid. Rushid kuma dama ma'anarsa shine husnul tasarrufi, yawa iya gudanarwa. Duk wanda ya iya gudanarwa to za iya bashi a dukiyarsa. Don haka nan zancen shine a jarrabi marayu, domin suna kanana babansu ya rasu dukiyarsu tana hannun mai kulawa. To idan ana so a basu dukiyarsu me za a yi? Sai a jarraba su. To ya jarraba wacce ke fi kulli shay'in bihasabihi, a kowane lamari wato gwargwadonsa, ma'ana gwargwadon irin abin, gwargwadon irin jarrabawa da za a yi. Ana jarraba namiji akan harkar kasuwanci da saye da sayarwa da iya sarrafa kuɗi da riƙe su da amana. Ana jarraba mace wajen gudanar da harkar kayan abinci da kula da su da ɗauko su daga store da dafawa da kintsawa da sauran waɗannan abubuwa da gyare-gyaren harkar gida. Wani ita ce jarrabawa da ake wa mace, wacce kuma wadda ake wa namiji. To shi ne ma'anar wabtalu anan. Ibtila'in ba bala'i ake ne ba, ana nufin imtihani da ikhtibari. Ma'anarsu me kenan? Jarrabawa. Yau a jarraba su, a gwada su, a ga ko sun kai munzalin da za a danka musu dukiyarsu, sai a yi sallama sun samu ƴancinsu. Fa in anastum minhum rushdan, idan kuka natsu, inasi shine ɗebe kewa. Idan kuka babu wata kewa, ba tsoro, ba firgici a gare ku cewa sun kai rushdan, sun kai shiriya da kintsuwa, shikenan fadfa'u ilayhim amwalahum, sai ku ɗauki dukiyarsu kaco kam, sai ku miƙa musu, sai a yi sallama. Wali ya gama aikinsa, maraya ya kai munzalin a bashi dukiyarsa, sai je ya hulɗa dukiyarsa. An gane wannan? Yawa, fadfa'u ilayhim, sai ku tunkuɗa musu, ku ba su dukiyarsu. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, kada ku cinye musu dukiya, kar ku ci dukiyarsu israfan da wuce iyaka, ma'ana kuna ci fiye da kima cikin abin da aka halatta muku ku ci. Ai, mun yi magana dama a baya, ko ya halatta ko da kika shine ma a wannan ayan ne zai kawo mana cewa idan akwai bukata to wanda aka bashi amanar dukiyar maraya zai iya ci daga ciki, idan ba shi da dukiya. In shi ba shi da dukiyar da zai rike kansa, kuma ga dukiya an bashi ajiya, to ba laifi a bashi wani abu a ciki. Bashi wani abu nan ko da sunan wato ujira. Ujira shine a ɗauke shi kamar ɗan gwadago. Ɗan gwadago ne za a riƙa biyansa wata-wata a kan zai riƙa kula da waɗannan marayu da dukiyarsu. Ko kuma a ce yana yi don Allah, ba albashi yake karɓa ba, amma kuma talauci ya sa wani lokaci yana shiga wani yanayi, to sai a bashi wani abu a ciki don gudanar da wato rayuwarsa, don kada ya kasa gudanar da wannan dukiya da aka bashi amana. To sai Allah ke faɗa a nan, wala ta'kuluha, kar ku ci dukiyar marayun nan israfan da wuce iyaka da almubazzaranci, wa bidaran an yakbaru, da kuma gaggawar cewa ku yi ku cinye don kar su girma su karɓi kayansu. Bidaran ay mubadaratan isti'jalan, shine abin da ake nufi da bidara, ma'ana kada ku gaggauta sai a to kaga fa yaran nan in muka bari suka girma to dan abun alherin da muke samu a cikin dukiyar kuma fa za a zo a rasa shi, to a dan bibbi da gaggawa mana mu dan cinye, in suka girma ma magana ta kare, kaga shikenan sai a ce to da matun kuna yara dukiyar ku ta kare. Shine wannan shine ma'anar wannan, wa bidaran an yakbaru, an dinna ma'ana khaufan an yakbaru, khaufan min an yakbaru, wato gudun tsoron kar su girma. Yakbaru su girma, idan mutum mai hankali girmansa, haka ake cewa kabira yakbaru, ba yakburu bane. Idan marar hankali ne shi ake cewa kabura, wani abu wanda ke ma'ana kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Amma in dan adam ne, girman jikinsa da girman shekaru fil madi kabira ake cewa da kasara a ba'u, mudari'in sa shine wannan an yakbar an yakbaru kuma da alamar ke fada nan wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda ya kasance mawadaci ne yana da dukiyarsa to ya kame kada ya taba dukiyar marayu in kana da dukiya kuma kana kula da dukiyar marayu to kai hakuri karkaci ko kobo daga dukiyar marayu ka hakura da dukiyar ka tunda Allah ya hore maka inda kai ne a halin marayan nan kana da dukiya zaka so a ce kai ma a bar maka kayanka don haka kai ma ka bar musu kayansu tunda Allah ya wadata ka idan ba za ka iya ci da su daga taka dukiyar ba to wajen abinci a ci tare ko a ware musu yadda za a bi nan to ciyar warewar mun karanta a suratul baqara akwai wahala don haka a riƙa yin sanwa guda ɗaya ana yin abincin gida ɗaya tare da su in ma ana ɗaukar wani abu ne daga dukiyarsa tare da dukiyar mai gidan to nan babu matsala amma a ce a hau kan dukiyarsu ita kadai za a yi ta ci shi ya ajiye tasa wannan shine in har yana da dukiya to kada ya haka in ba shi da dukiya kuma to da ka'ida falyakul bil ma'ruf to yayi cin da zai ci ma'ana wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ya zama matalauci ne ba shi da dukiya to falyakul bil ma'ruf to ya ci daga dukiyar marayar ake nufi amma wani irin ci bil ma'ruf me bil ma'ruf gurgudan yadda hali ya kama gurgudan urfi al ma'ruf nan ana zancen urfi ne domin ba shari'a ba iyakance wani abu guda ta yake cewa dukiyar maraya ga percentage kaza da zaka dauka na shi ba in kai matalauci ne da wannan sai mu ce ma'rufi annan abinda ake nufi shine ma arafahu shar'u abinda shari'a ta sani amma al ma'ruf abinda ake nufi shine abinda aka sani a hankalce bisa irin wannan halin da ake ciki ko a garin ko a yanayin da irin zamantakewar da irin dukiyar da irin kayan da aka bayar amana da kuma su waye marayun da kuma shi waliyin mai kula da dukiyar wannan iri ne ya dukiyar ta sace ya kuma talaucin nasa yake kun ga duk waɗannan abubuwa a itibarat ne masu yawa ma'ana abubuwa ne da ake kallon su kuma ba abu ɗaya bane don haka abubuwan da aka sani a al'adance misali kenan me za a ce idan misali inda wani abu ake biyansa a ce ana biyansa 10,000 duk wata dan ya kula da wannan dukiya ta marayu sai zama 10,000 ba za ta ishe shi cin abincin gidansa ba to ya halatta ƙari akan ujura da aka bashi ya ci wani abu amma kuma ya zama bil ma'ruf me ma'anar bil ma'ruf sai a duba matsayinsa da abincinsa da jama'ar da ke karkashinsa da irin ci irin na mutum irinsa sai a kintata sai a ga cewa in an kara masa wata 10,000 za ta ishe shi to wannan shine bil ma'ruf in ya kara akan haka to yayi an shiga cikin abin da ba daidai ba kun fahimci abin misali ashe kenan kada mutum ya ce shi matalauci ne amma tunda an bashi dama ya ci daga dukiyar maraya tunda ba shi da ita sai ya ce bari yayi rayuwa irin ta mai kuɗi ya dauko luxuries na rayuwa duka ya dora ma kansa to fa ina buƙatar kaza sai an saya min babur bayan da ko keke ba shi da shi kuma yana rayuwa haka yace to tunda akwai zirga-zirgar zuwa kotun su harkar kaza da kaza to a saya min babur a saya masa kaza a kawo min buhun shinkafa guda kaza a ajiye min a kawo kaza a to wannan an shiga cikin wani yanayi an fita daga mene al-ma'ruf daka al-ma'ruf shine sai a duba matsayinsa shi kafin wannan aikin da aka bashi ya yake rayuwa menene yake isar mutum irinsa an fahimci zancen to anan dama wannan shine irin hukunce-hukuncen da malaman fiqhu sukan sa ya zama cewa ana reference da al'ada yawwa al'ada ma'ana mai al'ada abinda aka saba yi a irin wannan hali shine abin reference anan shi yasa ake cewa al'adatu muhakkama muhakkama ba muhakkima ba muhakkama al'ada ana hukunta ta ma'ana ana sanya ta abin a kalle ta wajen yin hukunci an gane wannan to irin waɗannan itibarat din su ake kallo yau da haka kullum wato shari'a da kuke ganin ta in baka karanta ta ba kuma kake jin ta to ai da mamba ma mamaki na ma fasa fadin abin da zan fadi yo abin da Allah ya yi shi ya za a yi masa wayo ba yadda za a yi kai wa shari'a wayo duk inda ka bullo akwai inda za a kamo ka yau da kada mutum ya ce ai wannan lamarin ai babu nassi akai ba aya ayar ba ta ce kaza ba hadisai ma ba su ce kaza ba dan haka bari mu kaza sai a ce akwai ka'ida bil ma'ruf su ai ba suka san ma'ruf alqali alqali kuma dama ana samu mai ilimin shari'a ne kuma wanda ya san rayuwar jama'a shi yasa ake son alqali ya zama mutum ba fa kowane ordinary mutum ne ke alqali ba alqali mutum ne ba iya maganar ilimin littafi ya sani ba rayuwa da yawa cikin abubuwa ya kamata alkali ya santa yanzu har irin abin da ake cewa an yi karin albashi din nan da ake sawa hannu yanzu ko an sawa hannu za a fara amfani da shi to wajibi alkali daga cikin abin da ya kamata ya sani level din albashin mutane in ya san waɗannan abubuwan duk suna taimaka masa wajen hukunci ya halin mutanen ƙauye kaza yaushe kasuwar ƙauye kaza take ci suwaye suka fi mai da hankali da kasuwar kaza kasuwar kara ce ko ko kasuwar fulani ce da irin waɗannan duk alkali wajibi ya san irin waɗannan shari'o'in da za ka kawowa gabansa iliminsa na waɗannan abubuwan za su taimaka masa wajen tamizin kai daga ina kake suwaye abokanka a kasuwar kaza ranar kaza a gindin wata bishiya kuke zama da kai dawa wata irin hira suke duk waɗannan suna taimakawa alkali wajen sanin jama'a da sanin yadda zai yanke hukunci dan haka alkali ba karamin mutum bane me yasa na kawo zancen sa ba dama kai wa irin wannan mutumin da yake da ilimin addini da wannan experience din kaga ba kai masa wayo ba sai a zo a ce kai daga ina kake a kaza sai a ce to urfin garinku abu kaza ya ishe ka cin abinci in kana kula da dukiyar maraya dan haka mun yanke ma kaza ne zai ishe ka abin shi ne kaga in koyi shi al'ada tunda alkali mai ilimi ne kuma da adalci to insha Allah ba zai zalunci kowa ba ba zai zalunci marayun ba ba kuma zai zalunci shi waliyi ba Allah sai an fahimta to sai ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan kuka ba su kuka mika musu dukiyoyinsu fa ashhidu alaihim to ku kafa shaidu akan su malamai sun ce wannan umarnin na wajibci ne ba tunda umarni kafa shaida akan za a mika dukiyar maraya ga maraya to lalle a samu shaidu domin la'alla lokacin da aka baka kula da dukiyar an samu shaidu to ran da zaka mika ta ma ya kamata a samu shaidu kuma a dauko books of account a dauko a duba rana kaza da wane da wane da wane sun shaida an mika dukiyar yara wane da wane da wance a hannun wane kuma dukiyar adadinta kaza ne kuɗi kaza filaye kaza gidaje kaza da sauransu dabbobi kaza to ran da za a mika haka za a zo a lissafa su shi kuma zai fito da abin da yayi akwai siyarwa gurgurdan hali duka abin da zai iya kiyayewa kuma shi yasa dama in mutum na riƙon amana ya koyi halin rubuta abubuwa ƙwaƙwalwa tana yaudarar mutum ya tsammaci zai riƙe sai ya zo ya manta sai auka ciki duk in kana hulɗar kuɗi ka saba da rubutu shi yasa Allah ya mana maganar ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman mene faktubu duk da mun karanta bayan maganar umarnin na mustahabbi ne ba na wujubi ba saboda abin da yazo a baya to amma abin da ake faɗa shine rubutun yana taimaka maka karka kwanciki in ji Bahaushe to sai ka zo a tabbatar da waɗannan shaidu kuma a faɗi ga abin da yake hannu yanzu ga abin da ya fita ga abin da ya rage an yi kasuwanci ga abin da aka samu sai ka sallama shikenan sai ka kama hanya wallahi me yin wannan shine mutumin da yake sauwa kansa alheri amma yanzu zaka ga mutane zumudi yake gaggawa yake rawar jiki yake a bashi dukiyar maraya ai shi ne ya fi kusa da su ai mu ne za mu karɓa yana ta zuwa kotu saboda ba wani za a ba wallahi ba su suka fi kusa da su mu ne muka fi kusa da su yana ganin wani abin alheri zai wa kansa inda damar da za ka taimaka wa maraya daga nesa ba tare da ka taɓa dukiyarsa ba in akwai wani mai yi ka bar wa wani mai yi ya zama ka koma in san taimako kake ka taimaka wa maraya kar ka shiga dukiyarsa ka je ka fada ciki Allah kama ka zai an fahimci wannan abu, haka mutum yayi kokari ya kiyaye taba abin da ba nasa ba. Fa ashhidu alayhi wa kafa billahi hasiba, Allah ya isa a matsayin hasib, mai kiyayewa, mai kula da abu, mai kididdiga shi, mai lissafa shi, wanda baya barin komai ya fita daga lissafinsa, shine hasib. Naka Allah ya isa a matsayin haka. Wannan shi kansa akwai wani wa'azi babba a cikin ƙarshen wannan aya. Kamar ana gaya maka ne, ya koma rayu, in an kula da dukiyarku, an yi adalci, Allah ya sani. An karɓi dukiyarku, an yi almubazzaranci, an cinye, to duk ƙididdigan gaba ɗaya na wurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kuma in ana zancen masu iya lissafi, masu kiyaye abu, to Allah ya isa a matsayin mai iya lissafi. An fahimci abin? Ma'ana duk wani mai ƙididdige abu, accountant ne, auditor, ai su ne dama manyan a cikin ɗan adam dai wanda suka san lissafin kuɗi. Shi yasa dama a larabcin zamani accountant ake ce masa muhasib, muhasib sunansa kenan, accountant da larabci, wanda aikinsa shi ne wannan lissafin. Auditor kuma muraqib ko makamancin wannan. To kaga duk maganar da muraqabar da muhasabar duk sun shiga. Haka in ana zancen kuɗi da haƙoƙi, to Allah ya isa a matsayin mai kiyayewa, mai kulawa, mai ƙididdigewa, mai lissafewa. Haka duk kwaban da ya ɓuya, in ɓuya ne na gaske Allah ya sani, in haɗiye shi aka yi Allah ya sani, kuma babu abin da zai ɓuya. Akwai tsoratarwa sosai ga taɓa dukiyar maraya a wannan ɓangare ɗin. To wannan a dunƙule kenan fassarar wannan aya. Mu karanta abin da malam Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di ya ambata. Al-ibtila'u huwa al-ikhtibaru wal-imtihan. Yace abinda ake nufi da ibtila'i shine ikhtibari, jarabawa, wal-imtihan da gwaji. Wa dhalika bi an yudfa'a lil-yatimi al-muqaribi lir-rushdi al-mumkin rushduhu shay'an min malihi. Wato abinda ake nufi a miƙawa, ko bi an yadfa'a, ai al-waliyu kenan, bi an yadfa'a al-waliyu lil-yatimi al-muqaribi lir-rushdi al-mumkin rushduhu shay'an min malihi. Waliyi ya miƙawa maraya, marayan da ya kusa shari'a, wanda kuma zai yiwu ya shiryu. Me yasa aka ce al-mumkin rushduhu? Dan a fidda marar hankali, wanda dama an san shi laysa mumkinan rushduhu, wato ya shiryu. Wannan ba wani abu ne da aka ba zai yiwu, ma'ana ba wani abu ne mai yiwuwa ba, sai dai idan Allah maɗauki ya kawo masa waraka. Ma'ana mutumin da ya da ko marayan da ake sa ran zai girma ya kai kintsuwa, halin kintsi da ya cancanci a iya miƙa masa dukiya, to a jaraba shi a miƙa masa wani abu na dukiyarsa. Wa yatasarrafu fihi at-tasarrufa al-la'iqa bi halihi, sai yayi tasarrufi da ita, ya jujjuya ta irin juyawar da ta dace da halinsa. Misali, ya kai shekara kamar 12, 13, yana kusa da 15 shekarun balaga, ko a ce ya kusa dai balaga, ya san kimar wahala, ya san kimar kuɗi, kai ya kuma san darajarsa, ya san kuma wahalar da ake sha. To sai a gwada shi, sai a bashi wani kuɗi ya yi kasuwanci da shi. Ta ce wani, ba tare da an gaya masa gwaji ba ne, don ta gaya masa gwaji ne ya ta sanna, ko ba haka ba ne? Zai iya ɗaukar, ta ce zo mana ga kasuwar gari kaza, yau ɗauki kaza ka je ka sayar. Musamman dama abinda ko shi waliyin yake irin kasuwancin ko makamancin wannan, ko dai a gwada shi a wani abu da zai yi, a ce ga shi je kasuwa kaza, ko kuma ga abu kaza je ka shigar mana da shi kasuwa mu gani. Idan mai wayo ne wanda ba za a cuce shi ba, shi ne ba za a yi masa ghabin ba, to za ka ya je ya sayar cikin sauki, kuma an ci riba ya dawo. In ka gwada shi kasuwa ɗaya, kasuwa biyu, uku, irin wannan da namu na ƙauye aka sani, ya je ya ci kasuwa ya dawo, kuma duka ba a faɗi ba, to gwaji ya ci ko bai ci ba? Sai ka ce gwaji ya ci. To irin wannan a hankali hankali sai ka ci gaba da yi har lokacin da ka samu nutsuwa a zuciyarka. To me zai hana ma wannan? Ai aure ma sai a yi masa. Sai a ce to shi kenan, akwai wata ne da ake lissafawa a kwakwalwa kaza da kaza da kaza sai a fara sai a musu zancen aure a hada shi da abokiyar zama sai a dauki dukiyarsa kuma a bashi an masa training kasuwanci bismillah kaga ba a yi masa zahalunci ba kuma an dora shi a hanya an masa tarbiya an fahimci abin wannan shine gwajin da ake nufi yau fa yatabayyanu bidhalika rushduhu min safahihi da wannan gwajin kintsuwarsa za ta bayyana da wautarsa a gane ya kintsu a gane kuma ba wawa bane ko a gane akwai wauta a gane da saura bai kintsu ba fa in istamarra ghayra muhsinin litasarrufi in ya miƙe ya doge a matsayin bai iya kyautata tasarrufi ba bai iya gudanar da dukiya ba lam yudfa ilayhi maluhu to ba za a miƙa masa dukiyarsa bal huwa baqin ala safahihi to yana nan a matsayinsa na wawa domin dama mun yi magana mai wawa duk wanda ba zai iya tafi da dukiyarsa ba yawa ko da yana da degree uku daga bazancen ilimi ba ne in ya zama ba zai iya tafiyar ba sai dai kuma kun san ai da wahala wanda yake mai irin wannan wautar ma har ya samu degree ɗaya ma zai wahala ko ba haka ba to Allah ya kyauta shi ilimi fa lallarsa kenan Allah ya kara mana baiwarsa sai ce lam yudfa ilayhi maluhu bal huwa baqin ala safahihi walau balagha umran kathiran kun gani ko da ya kai shekaru masu yawa ko ya kai shekara 30 40 in an bashi dukiyar ba zai iya gudanar da ita yadda ya kamata ba to yana nan a me safihi sai a ce to ajiye dukiya to amma kun san matsalar rayuwa yanzu da ake ciki irin ta wannan demokradiyyar da ake ciki yanzu da ta zubda kimar duk wani abu mai kima wala sharrin da ke cikin demokradiyyar nan Allah ne kawai ya san shi wato duk wani abu da kuke ganin yana da daraja wanda demokradiyyar ta rusa shi da sunan maganar yanci kowa a ce ai kungiyar yan kaza da kungiyar yan kaza yanzu misali a ce dan acaba ya kai shekara 30 yana cikin kungiyar yan acaba sai waliyin sa yace bai isa ba ba za a bashi ba misali an ga an bashi babur din madu ya lalace an yi sai dai hada baki da yan kungiya sai a je a samu kungiyar yan neman yanci NGO wayewa sai a shigar masa case court sai a je a kai karar waliyi zumunci ya baci alaƙoƙi su baci tarbiyyar addini duk a rusa waɗannan abubuwan suna faruwa a wasu wuraren mu alhamdulillah wasu abubuwan ba mu kai ga irin kaiwa gare su ba amma yanzu a irin yadda aka kai ga wannan sharrorin da suke shigowa mutane kaga ba zancen ma wai wani waliyi mai tsayawa akan dukiyar mutum ba a'a uba da ya haifi da a irin dokokin da ake so a kakabawa mutane yanzu a duniyan nan wai maiso sai kasashe sun sa hannu a kai shine yaro a cikin abin da ake rubutawa na child rights act din nan a rights act waɗannan abubuwan da ake faɗa daga ciki ɗa zai iya kai ƙarar ubansa kotu ya ce babana ne haka kawai yai kaza yai kaza scolding fa yaro kai masa tsawa akwai a rubuce a wata ƙasar kai ma yaro tsawa sai ya tafi kotu sai a ɗaura uba ko ya wa yaransa tsawa to ballantana bulala in aka safa irin waɗannan dokokin to gaba ɗaya musulunci gaba ɗaya da tarbiyyarsa da tsarinsa duk an yi eroding waɗannan abu bana an share waɗannan dokokin da kuma mutuncin da ake gani da girma na shari'a Allah dai sauƙi abubuwan sharrin da ke cikin su wallahi ba kaɗan ba ne mu je dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare addininsa ya tsare musulmi a ko'ina suke fa in tabayyana rushduhu wa salahuhu fi malihi wa balagha nikaha idan kintsuwarsa da gyaruwarsa dangane da dukiya ta bayyana wa balagha nikaha ya kai matsayin aure fadfa'u ilayhim amwalahum to shikenan sai a miƙa masa dukiyarsa kamilatan muwaffaratan a cike tsaf za a ɗauka gaba ɗaya a miƙa masa ba tare da an bar wani abu ba tunda dama wanda ya karɓa ɗin nan me ya karɓa amana kuma kamar yadda take da ranar karɓa to kuma tana da ranar mai ruwa duk amana duk abin da ba naka ba yadda ka karɓa haka za ka mai da shi ko ka mayar a duniya in ba haka ba a lahira daga ayyukanka na alheri haka za a riƙa ɗauka ana mayarwa masu shi amma mayarwa
Allah baya zalintar wanda aka zalinta haka kawai an cuce shi kuma ya sa shi ya tafi ba tare da ya karba haƙƙinsa ba. Allah kari to sai ce wala ta'kuluha israfan ay mujawazatan lil hadd al halal alladhi abahahu Allah lakum wa tukar ku ci dukiyar marayun nan israfan da wuce iyaka da barna ay mujawazatan lil hadd al halal ku ketare haddin da aka halatta alladhi abahahu Allah lakum wanda Allah ya halatta min amwalikum daga dukiyarku ila al haram alladhi harramahu Allah alaykum min amwalihi ma'ana daga halal din da Allah ya baku a dukiyarku ku tsallake ku koma haram din da ke cikin dukiyarsu domin ka ci dukiyarsu to ka tsallake taka ta halal ka koma cikin haram haka nan abinda aka ce ku ci daga dukiyarsu na halal bil ma'rufi to shi ma kar ku ketare shi ku ci abin da yake na haram na dukiyar tasu an fahimci abin wa bidaran da kuma gaggauta an yakbaru don tsoron kar su girma ai wala ta'kuluha fi hali sigharihim kar ku ci dukiyar nan a halin yarintarsu da kuruciyarsu lokacin suna yara allati la yumkinuhum fiha akhdaha minkum a halin da ba dama su iya karɓar dukiyar nan daga gare ku wala man'ukum min akliha kuma ba su da damar da za su hana ku cin wannan dukiya tubadiruna bidhalika an yakbaru kuna gaggauta cewa kar su girma ku sauri ku cinye fayakhudhuha kar su zo su karbe ta minkum daga gare ku wa yamna'ukum minha su zo su hana ku duk dai abin mun yi bayani to kar ku gaggawa ku ce bari ku cinye dan kada su girma su karba wa hadha min al umuri al waqi'a wannan yana daga cikin al'amuran da suke aukuwa min kathirin min al awliya'i daga da yawa daga cikin mutane waliyan marayu baka tausayin maraya sai a baka dukiyarsa ka kudundune ta sai ka me ake cewa ne ka lankome ko a cinye ta handame duka dai kalmomi ga sunan da yawa alladina laysa indahum khawfun min Allah irin waɗannan waliyan da ba tsoron Allah tare da su suna nan kuma da yawa wala rahmatun wa mahabbatun lil maula alayhi ba su da wato lil muwalla alayhi ba su da tausayi ba su da kauna ga wanda aka dora nauyinsa a kansu mana wanda su suke shugabancinsa suke gibintan lamarinsa ba sa tausayinsa inda in banda rashin tausayi yaya mutum yana da ransa da lafiyarsa da dukiyarsa da yawa ya zo ya fadi ya mutu ya bar ƴaƴa an kula kai ne mafi kusa da shi aka ɗauki ƴaƴan nan da dukiyarsu aka baka ka kula da ita ka lalata musu dukiya su tashi ba su da komai ko dan hasada ko dan kai baka da irin abin da suke da shi dan ya su zama daidai da naka ƴaƴan sai ka zo dukkan mai da su matalauta saboda ka cinye abin ka lalata shi dan kada su girma su samu su zama sun fi naka ƴaƴan ko sun zama dai abin misali a cikin al'umma wannan mugunta ce to mugunta ko Allah madauki baya barin ta haka kawai akwai rashin tausayi a ciki akwai kuma rashin soyayya gare su duk wanda ya wannan to baya son su Allah madauki ya kyauta sanne ce yarawna hadhihi alhal suna ganin wannan hali hala fursatin hali ne na samun dama fayazatani muha sai su amfani da wannan dama wayata'ajjaluna ma harrama Allah alaihim sai su gaggauta abinda Allah ya haramta musu su fisgo shi su zo da shi fana Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya hana an hadhihi alhalati bi khususiha sai Allah ya hana wannan hali musamman wannan halin kada ai gaggawa a cinye kada su zo su samu idan sun girma Allah subhanahu ta'ala ya kare mu ne shine karshen abinda mallan ya ambata a wannan mahalli balifin da guntu lokaci mu ji wani abu daga cikin fa'idojin wannan aya daga cikin fa'idojin da suke tattare wasu ma mun riga mun faɗa cikin darasin insha Allah saboda lokacin akwai lokacin da tsayi insha Allah akwai wujubu ikhtibari yatama wannan jarabawar ta marayu a jaraba su a ga sun kai munzalin da za a mika musu dukiya malamai sun ce wajibi ce me yasa ta zama wajibi لأن ذلك من مكملات أداء الأمانة yana daga cikin abubuwan da suke nuna kamalar mika amana idan an baka amana me yasa aka baka ita ba a so ne abin ya tozarta ya lalace to idan ka dauki dukiyar ba tare da jaraba su ba ka basu kamar ka so ta je ta lalace dan haka kana nan a matsayin baka rike amana ba tunda ka san ba za su iya ba ka basu kun fahimci bangaren da ya aka ya zama wajibi dan haka kada ka ce ai ni gaggawa nake in fita daga wannan haƙi tunda ka karba wajibi sai ka ba da shi sai fa idan wani hannun irin naka amintacce zaka mika ka ce na gaji da wannan lamari ba zan iya ba wani ya dauka to shi ma in ya tashi ba su to dole ne sai yayi wato wannan gwaji din abu na gaba yajuzu li waliyil yatim an yasta'mila ma'ahu ma yakunu sababan liktibarihi fa idha ra'a minhu tamarrudan falahu an yu'addibahu suna cewa ya halatta ga waliyin marayu wanda ke rike maraya yayi amfani da wani abu na sababi da zai sa ya gwada shi ya ga hankalinsa ya ga kintsuwarsa in ya ga wani abu na tamarrudi na tsaurin kai da rashin kunya da rashin bin tsari to yana da dama ya ladabtar da shi malamai suka ce an fahimci wannan ne daga izinin yin jarabawa ita jarabawa duk inda aka ce ai jarabawa to akwai natija ko natija kuma akwai abin da ke bin bayanta me ma'anar natija duk jarabawa akwai result akwai sakamako to sakamako kuwa ana amfani da shi ne a yi taqyimi a yi evaluating kuma a dau mataki idan aka jarraba mutum ya isa sai a bashi dukiyarsa a jarraba maraya bai isa ba to sai a ladabtar da shi don haka in aka ga wata kangarewa daga gare shi to an ba da izinin a yi masa ladabi irin ladabin da ya dace da zai dawo da shi hanya ba wanda zai sa ya sake kangarewa ba ana samun wani lokaci ka ga wasu saboda rashin tausayi in suna kula da marayu ba su damu ma 'ya'yan su lalace ba ba sa jarraba su ba su yi musu tarbiya ta yadda wani ma sha'awa yake lalace a bashi dukiyar ya lalata ta da wuri dan kowa ya rasa ana yin wannan in ka je kotu kaga irin case din da ake yi ka ji irin abin da wasu mutane suke faɗi da kansu abin da suka yi wasu lokacin da aka kama su suka rasa yadda za su yi wallahi sai kai mamaki ko yanzu ba mako zuwa kotu yanzu ko da cikin sauki za ga kotuna nan duk a cike haka kawai lokacin wani ya mun taba wani da wani ya ce wai to ai da samarin duk a koshe suke yanzu ko duk yinwa suke ji ba su ma san wani yana neman aikin da zai yi zai je kotu kallon wani case to ai ya fi zaman gindin bishiya ya fi wannan zaman nan majalisa ka je ka karu da wani abu za ka goge a rayuwa za ka ga yadda ake magana za ka ga yadda ake kama mai laifi za ka fahimci ashe ga yadda ake iya ɓoye laifi ba a gano ba duk waɗannan abubuwa kowannan ilimin ka karu da shi ya fi ka zauna kana yi da mutane sannan daga ciki idza balagha al-yatim wa rashada wajaba daf'u malihi ilayhi in dai har ya samu ya kai kintsuwa da hankalinsa to wajibi ne a bashi dukiya kar a yi masa mumatsala a rika cewa to bari a dan san ma wannan yanzu ana hawa kan sauran ana dan san masa kadan ana san masa kadan haka har wata ran a ce to aini ina jin mafi abun mafi da aka bani na kan fa har ya kare ba tare da an yi lissafi ba ana yin wannan ko ba a yi yawa daga ciki har yanzu cewa irin wannan abu la yalzamu hukmul hakim ba tilas ne sai an kai wa alkali ba wasu matsalolin me yasa tunda Allah madaukaki nan yayi magana da suwaye da waliyan ne ya magana mubasharatan an baiwa waliyin dama to amma in akwai rikici dan gudun wani abu ya biyo baya in an kafa shaida da alkalin zai taimaka ai maganin fitina wannan aya tana nuna yadda Allah ya damu da harkar maraya lalle harkar maraya harka ce mai muhimmanci harka ce babba da ya kamata a kula da ita sosai harka ce ta samun lada harka ce ta rikon amana harka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora azaba babba ga mutumin da ya yaudara a cikin irin wannan abu to wannan ya nuna lalle marayu yan gata ne a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan daga ciki أن الأكل إسرافا وبنارا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له شيء ودع أكي لألا مألوكيتي ولا تأكلوها إسرافا وبدارا كذا كتوانا دوكيا دبرنا دكما قققوتا كافنس جلما كتيني hali biyu aka ambata ko da barna da kuma me da gaggautawa to malamai suka ce wannan siffa ce da aka dora hukunci akan ta min babil ghalaba saboda galibin mutane ta wannan hanyar suke cin dukiyar marayu an gane ko su wuce iyaka wajen cin su ci fawqal ma'rufi ko ko kuma su yi gaggawa su ta cinyewa ma dan kada iyalan su girma su samu an fahimta to amma wannan siffar guda biyu ba ita kenan ba don haka fala mafhuma lahu ma'ana ba a daukar mafhumul mukhalafa daga waɗannan abubuwa guda biyu ka iya samu wata hanyar daban kace in an ci dukiyar ta wata hanyar daban ba waɗannan biyu ba ba komai a'a kowace hanya ma ba iya wannan biyun ba bai halatta a ci dukiyar maraya ba an fahimci fiqhin wannan matsalar sannan jawazul akl bil ma'ruf ya halatta a ci bil ma'ruf ga wanda yake faqiri ne idan mutum ba shi da dukiya to ya halatta shi wanda kuma mai mawadaci ne wajibin sa ya yi istigna'i ya yi isti'fafi ya kame kansa kada ya taba dukiyar maraya sannan daga ciki har yanzu la yalzamul wali yurdd ma akala ba'da ma sara ghaniyan idan mai kula da dukiyar maraya faqiri ne yana cikin kula da dukiyar maraya kuma ta wata hanya sai Allah ya hore masa dukiya sai ya zama gani to abin da ya riga ya ci na baya ba zai biya ba yanzu ya zama gani sai ya dora sabon abin nan sai ya isti'fafi saboda hali ya canza li'anna al-ahkam tata'allaqu bil ahwal an fahimta daga halayen sun canza shikenan to ba za a ce ya rama abin da ya wuce ba sannan i'tibarul hali fil ahkam wannan yana nuna muhimmancin hali ba dama ka ce kullun kowanne hukunci za ka yi bai ɗaya akan mutane iri ɗaya kowanne mutum da irin hukuncin da ya dace da shi gwargwadon irin hukuncin tunda Allah ya rarraba kuma duk don san ai adalci ne to ashe in ka ga Allah ya rarraba cewa ne ai masa kaza wani kuma ai masa kaza to wannan ne adalcin domin kula yayi da cewa abu kaza fi dacewa da wani abu kaza fi dacewa da wani an fahimta bi yana isharar ne zuwa ga me fa man kana ganiyan falyastafif wa man kana ghaniya faqiran falyakul bil ma'ruf sannan kuma abu na kusa da ƙarshe ar-ruju'u ila al-urfi wajen hukunce hukunce akwai abubuwan da ake komawa zuwa ga al'ada lalle a kula da ita ana kallon yadda abubuwa suke sannan abu na ƙarshe al-ishhadu ala raddi malil yatim wajibi ne a kafa shaidu lokacin da za a maida dukiyar maraya wannan kadan ne daga cikin abin da aka farauto aka hango daga cikin wannan aya mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi kuma mai amfani Allah ya sare mana al'amura wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka